Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya, Muhammad Adamu Abubakar, ya ce ya zama wajibi duk wani wanda ke rike da makami da kuma aka mallaka ta kuma wani irin hanya ne a mika wannan makami ga ofishin 'yan sanda. CSP Al-Mustafa Sani na sashen hulɗa da jama'a na hedikwatar 'yan sandan Najeriya ya mana ƙarin bayani.
Dan mutum ya lura tun ballantana a arewacin Najeriya muna da matsaloli da yawa na yadda mutane suke rike makamai. Kuma suke shiga dajijjika, ƙauyuka, suna kwacewa mutane shanunsu, kuɗaɗensu, wani lokaci kuma su kama mutane su shigar da su daji har su nemi cewa sai an ba su wani kuɗi na fansa kafin su saki wannan mutanen. Saboda haka, Speech General na 'yan sanda Muhammad Abubakar Adamu ya ga cewa bai dace a ce an fuskanci mutane an fara kama su saboda a kwato wannan makaman ba. A dan ba su lokaci da za su zo su kawo wayannan makaman da kansu.
To shin wani mataki za a dauka ga wanda yake kawo nasa makamin akan lokaci?
Bayan wannan lokacin kuma shine sai 'yan sanda kuma su fara kama wayanda suka ci kawo makaman su. Duk wanda ya kawo makaman su a wannan lokacin ba za a yi masa komai ba. Muna da jami'ai wanda suke sa mana bayanai na sirri wanda tuni dama an tura su suna ƙasa suna nan suna wannan binciken. Idan mutum ma bai kawo ba an gano shi a asirce. An kamo shi an kwato makaman domin ko a baya ma an kama irin wannan makaman.
Masana irin su Dr. Hussaini Hassan na ganin cancantar daukan wannan mataki a irin wannan lokaci.
An bar shi kara zube kaman a yanda yake yanzu da yake wannan doka ta dade za a samu wayansu wayanda suke da wayannan ababuwan kuma gurbatattu ne. Kaga wannan doka idan an yi shi da wanda ya same ta ta hanya mai kyau da wanda bai same ta ta hanya mai kyau ba kaga duk za a share su sai a yi zubi wanda yanzu za a gane duk wani wanda yake da makami a hannu za a san da zaman sa.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri ko aka san haka da wannan mataki zai yi ga sha'anin tsaro a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.